This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da asuba, da fatan an yi sahur lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Kakakin fadan Kremlin ta shugaban Rasha Dmitry Peskov ya fada a jiya Juma'a cewa akwai dalilin yin taka tsantsan ga shawarar kula yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Ukraine da Rasha, bayan wata ganawa tsakanin wakilin shugaban Amurka da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow. Da yake bayani ga manema labarai ta wayar tarho, Peskov ya yi nuni da kalamai daga Putin a ranar Alhamis, wanda yake cewa Amurka tana da cancantar taimakawa shirin tsagaita wutar tsakanin Rasha da Ukraine tsawon kwanaki 30, amma kuma akwai wasu tambayoyi da ke buƙatar amsoshi. Peskov ya ce yayin da ya rage abubuwa da dama da ya kamata a yi, Putin ya bayyana gamsuwarsa ga matakin da shugaban Amurka Donald Trump ke ɗauka. Ya ce Putin ya yi wata ganawar cikin dare da wakilin Amurka na musamman Steve Witkoff a ranar Alhamis, lokacin da Putin ya miƙa sakonnin bayanai da alamomi ga shugaba Donald Trump. Kakakin na Kremlin ya ce dukkan ɓangarorin sun amince Putin da Trump su tattauna, inda ya ƙara da cewa za a saka lokacin tattaunawar da zaran Witkoff ya isar da manzancin sabbin bayanai ga Trump. Da yammacin jiya Juma'a ne Majalisar Dattawan Amurka ta amince da ƙudurin kashe kuɗin gwamnati, lamarin da ya daƙile rufe wani ɓangare na gwamnati kana shawo kan adawar Democrat ga matakin. Ƙudurin ya samu amincewar mutane 54 akan wasu 46 masu adawa, bayan shawo kan ƙalubale da ke hana muhawara kan matakin wanda ke buƙatar aƙalla ƙuri'u 60. Majalisar Wakilai mai rinjayen Republican ta amince da ƙudurin tun farkon wannan mako domin cimma wa'adin da ke ƙarewa a cikin daren ranar Juma'a ta yadda gwamnati za ta ci gaba da gudana. 'Yan Democrat na Majalisar Dattijai sun yi saɓani da juna kan ko za su goyi bayan ƙudurin na ci gaba da gudanar da gwamnati na gajeren lokaci, wanda zai ba gwamnati damar kashe kuɗi a watanni 6 masu zuwa, da kuma ya rage kuɗaɗen da gwamnati ta kashe da kusan dala biliyan 7 a shekarar da ta gabata, da kuma karkatar da kuɗaɗe ga sojoji, da kuma nisartar da kashe kuɗaɗen da ba na tsaro ba. Alƙalan tarayya a shari'o'i guda biyu daban-daban sun yanke hukunci a wannan mako cewa korar ɗimbin ma'aikata da aka yi a kwanan nan a matsayin wani ɓangare na yunkurin shugaba Donald Trump na rage yawan ma'aikatan tarayya ya saba wa doka, kuma sun ba da umarnin maido da dubban ma'aikatan da ke kan gwajin hali aƙalla a yanzu. Gwamnatin Trump tana jan ƙafa a kan ɗaukaka ƙarar da aka shigar a kan ƙararrakin biyu. Sakatariyar yaɗa labarai a fadar White House Caroline Leavitt ta faɗa a jiya Juma'a cewa wannan umarnin gaba ɗaya ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Ta ƙara da cewa bai yiwuwa alƙalin kotun gunduma mai ƙaramin ƙarfi ya bada umarnin da zai zarce na shugaban Amurka mai ikon zartarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon bincike ya nuna nau'i na biyu na ciwon sukari yana ƙaruwa cikin sauri tsakanin mutane da ke kudu da Saharan Afirka fiye da yadda ake zato. Masu bincike sun yi gargaɗin cewa cutar za ta iya shafar miliyoyin mutane a cikin shekaru masu zuwa idan ba a magance matsalolin haɗarinsa ba. Wani mai gadi Sibusiso Shito, mai shekaru 51 a Afirka ta Kudu, an gano cewa yana ɗauke da nau'i na biyu na ciwon sukari shekaru 13 da suka gabata, lamarin da ya zo masa da kaɗuwa. Yana tafiya mil 6 kowace rana zuwa da dawowa wurin aiki, kuma bai taɓa tunanin nauyinsa na da matsala ba. Matarsa ce dai ta fara lura da sauyi a lafiyarsa. Tun lokacin ne kuma Shitol yake kan shan maganin ciwon sukari da na hawan jini. A ƙarshe, jami'an Pakistan sun tabbatar a jiya Juma'a cewa mutane 31 da suka hada da jami'an tsaro 23 ne suka rasa rayukansu a wani harin jirgin kasa a ranar Talata da wasu 'yan bindiga suka yi a lardin Balochistan na kasar. A wani taron manema labarai, Lieutenant General Ahmed Sharif Choudhury ya ce jami'an soji 18 da basa aiki da na rundunar Frontier Corps tare da ma'aikatan jirgin kasa 3 da fararen hula 5 na daga cikin waɗanda aka kashe a harin na farko.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ba magana ba ta zama dole ba, ba na kusan buɗe baki na ba.
Lallai yau dai.
Su ya malama Grace ne kike tambaya. Bari ta miki malama Grace.
Ai ne kawan dariya ne. Ni ban ma da labarin bada.
Allah ke wani ne kike.
Malama
Grace kisa abin da ake kira muka muki. Malama Grace ne san dariya.
Ne ne yo. Ni yau ka ban dariya na san yi na to barin kokari karanta gaishe. Lalle ka zan lalle ka yau ne yau ba wata rana akai ba dan 70
nake zan ko ba komai nan America yanzu zafi ya fara
nan 70 kawai ba je ko ina
ba 70 da ake minus inda ake minus kaza an koma 70 ka ake ga ai zafi yayi zafi
na sanya na bari mu karanta a hankali ka je
ka
lallaba ka je ka zauna. Gaiso fata alheri da taya murna ta wannan auren da za a yi na ƴaƴanmu a auren tsakanin iyalan Reverend Dr. Emmanuel da Mrs. Joyce Sile da kuma na Akin Bayo da Funlola Akin Bolagun. To za a daura auren ƴaƴan sindan ne na Seth da ranar 15 wato Asabar mai zuwa kenan Asabar 15 kenan ko
15
Asabar dinnan is 15 ko
haka ne
haka ne. To za a daura wannan auren ne a yau dinnan Asabar 15 ga wata a yau dinnan Asabar da karfe 12 na rana za a yi auren ne a Masilanas Place da ke lamba 36 Isaac John Street Ikeja GRA a Lagos. To Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Alhaji Muntari Yarima sarkin telolin sarkin fika Fataskum da Alhaji Hamisu mai kayan miya gashuwa sai kuma Alhaji Gambo ringin mai yankan farce gashuwa da Alhaji Brada da Galadiman Kakuris da Ahmed Amfansi Bagoga da Mansur Baba Wuru na fada da Naziru Said Abba Zadawa Allah yasa haka yake
amin
da shugaba Laraba Deba mai abinci Fataskum da kuma shugaba Laraba ita ma shugaba ce mai fura to aiku lalle kan mu gujo ta ba ga Laraba mai abinci da kuma Laraba mai fura ga na san gida ya yo yana jin ku to sai gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce zuwa ga Nazifi Ibrahim Rigan Malam Shagari da Babayo Gambo da Magaram Nijar sai kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida da Sani Muhammad Cin da Bauchi da Sani Mai Lenge-Lenge Yawuri da Bashir Mamman Dan Inna Gida Sau da Aminu Adamu Malam Madori sai Abubakar Kawu Girgir da Sa'idu Abdullahi da Maturu da kuma Yusuf Bazuka Mai Leda Gololo da Malam Malam Mai Zanen Hula Gololo da kuma Tukur Harka Rijau da Mudassir Sani Birnin Kebbi da fatar an tashi lafiya.
To haka Malama Grace, bari kuma mu isar da sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Baba Gana Alhaji Dabuwa Unguru. Kai Allah ya sa waɗannan sunayen suna da matukar wahala, Allah ma Allah ya sa mun faɗa
haka.
Sai kuma Sarki Gadidi Mai Kayan Miya Malam Maduri, ina kuskure ka gahorta min. Sai kuma Sanusi Kaura Alkaleri na jihar Bauchi da kuma Alhaji Nuhu Mai Dusa Malam Maduri, sai Comrade Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, sai Mai Unguwa Usman Kahu Malam Maduri, sai Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da kuma Sani Gulle Kampala Malam Maduri a jihar Jigawa, sai Malam Ahmadu manajan Malam Ahmadu manaja a unguwan Karofin Madaki a garin Bauchi, sai Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Mai Aski garin Malam da Sanusi Madatai da kuma Rabi Mai Caji Badaraka a jihar da magaramta Jamhuriyar Nijar. Idan kuma muka tsallako wato a jihar Sokoto Najeriya, muna mika sakon fatan alkhairi zuwa ga Alhaji Attahiru Marmaron Nufawa wanda aka fi sani da Mala Atto, sai Mama Hafsa Dangishu ne Sokoto da kuma Kabiru Bulanyaki a karamar hukumar mulkin Shagari a jihar Sokoto, da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
Sai zangon masu finafinai kamar yadda muka ce da yake Allah ya yawa da su.
Gaskiya ne, ana dan ba da
tabakiri taba karatu ko
a gaskiya sai a basu dawa su masu dan bayyana yadda tahiyar ta kasance.
To ga mutumiyar mu ga Rukayya Basha,
Rukayya Basha
da bakon na wannan makon.
To madalla,
sunana Abdullahi Abubakar wanda aka fi sani da Auta Waziri.
To menene ya jawo hankalinka ka fara harkar waka?
Ito gaskiya na fara harkar waka ne ganin ita ce hanya mafi sauki da nake tunanin cewa zan yi isar da dukkan wani sako na da nake so isar, kuma gani da yadda wasu mawaka suke a baya kafin duk da dai ta su tun ina karami. Gaskiya ina da sha'awar waka kawai sound ngana yi makin wani abu da irin ina mamakin yadda nake ganin wasu mawaka su zo da sakonnin su a waka, a damuwa ce, a soyayya ce, wasu abubuwa dai, sai in mawakin ta ya ake mutum ya zauna haka nin yi tunani ya kirkiri waka. So ni ma sai nake jin cewa zan iya yin wannan abu. To ngwada mana, ngwada tun ina rubutawa har nazo naje studio wata rana na dora na fara ji aka fara cewa za ka iya ai ashe idan ka za ka kai kokari. So aka dai da sports na yan uwa da ni mutane at least dai sai mutun ya samu karfin da ya ci.
To bayan waɗannan matakai da ka bi wajen shiga wannan harka ta waka, wasu irin kalubale ka fuskanta a wajen yan uwa da iyaye sakamakon shigan ka wannan harka?
Gaskiya dai abin dai da dama gaskiya an fuskanci kalubale musamman wurin wanda kawuna wanda shi ne matsayin babana. Gaskiya dai lokacin da na fara dai suna ganin cewa like na yaro so in fara waka da sauransu magana ake na makaranta da kaza kaza, so ya nuna mun dai ba a so dai saboda yanayin rashin fahimtar menene a ciki da kuma kowane dan adam ba san me feature din mutum ba, so ana kokarin dai a ga feature din kai kyau ne, so kuma dan adam ba a canza masa kaddara su tunda ubangijin yace anan zaka ci abinci, so anan zaka ci abinci duk yakin da za a yi duk tashin hankalin da za a yi, so sai ka kasance a wannan layi, so an dai nuna ba a so din da har ta kai ga kuma tunda na dage na nace sai nayi, so kuma aka ce to go ahead, Allah ya taimaka, Allah ya taimaka, Allah ya wada sa, so kuma aka ci gaba shine har Allah ya kawo mun matakin.
To ya ka dauki waka ne?
Gaskiya dai na dauki waka da farko dai na dauka sana'a, saboda ni gaskiya tunda na fara waka ban zo da wani tunani na wani abu daban ba, bayan ganin kawai na yi makin in samu alkhairin da ke cikinsa, sannan kuma sakon da nake son isar isa wa al'umma, su waɗannan matakan su na ɗauka kuma a kansu nake har gobe. Waka gaskiya sana'a ce ba kyakkyawa kuma idan ka zauna ka kyautata abin da za ka yi a cikinta, so gaskiya ni na ɗauka waka sana'a gaskiya, kuma alhamdulillah gashi dai muna ganin ribar salam.
To kana da ubangida ne da ya dora ka kan wannan harka ko dai kawai haka ka tsinci kanka a ciki?
Gaskiya waka kawai ni haka na tsinci kaina a ciki, saboda tun ina samaru kamar gidanmu da a samaru gidan kakana yana ɗaya daga cikin, tun ana buga shi live ma ake buga wakar, tun ana bugawa live da ganga ana recording live, so a gidanmu gidan cikin gidajen kakana gida ɗaya anan aka fara yin studio. Ana aka fara studio a Samur Zaria, so ina zuwa tun ina karami idan mun je irin gidan ana duba gida ko na zalle ga inga suna ta yi tun lokacin ma kristoci ne, sai dai wasu hausa mun tsararu haka sun dinga kallo inga suna ta waka da sauransu, kawai tun a time din dai ina kallon abin yana ban sha'awa.
To tunda baka da ubangida, wasu irin hanya kake bi domin kaga cewa kai rubuta waka ka rera waka kuma ka hawa studio kai wakan nan ba tare da ka samu matsala ba?
To gaskiya waka dai a da nayi zaman yi mata rubutu, amma yanzu wasu lokuta gaskiya yana da wani dadi ne ban rubuta waka ba, kawai abin da nasan ina yi idan na samu kiɗan mai daɗi zan iya saurara abin da yazo kana in ta lissafi in yi shi, in ban ina ji na dan tsaya in bari in dawo kan kiɗan zuwa wani lokaci waka da zan mai ta sai na gama ta gaba ɗaya sai in share ta in ji wata mun ba in ƙara dawo kan kiɗan in wani sabon waka a kansa, so haka gaskiya nake yin waƙoƙina yanzu
ba tare da ka rubuta.
Yawwa amma akwai kuma abin da zai zo na dole sai ka yi rubutu, saboda kana buƙatar wani sako ne wanda baka buƙatar kuskure a cikin sa ko kada.
To wani waka ka fara rerawa?
Kai gaskiya ni da wakan sarauta na fara shekarun baya da dama mutane sun san ni mawakin sarauta ne, dan lokacin wanda suke cewa autar Nazira wanda daga baya na zo na dawo autar Waziri saboda yanayin abubuwa da sauransu. Gaskiya in ina ga wakar sarauta na fara yi da dadewa.
To a wakan soyayya wanne ka fara da shi?
Kan suwa da dadewa ai nayi wasu, kawai dai yanzu ne da mutane suka karbi wakokin soyayyan, so kuma alhamdulillah ana ta ba su back to back za kuma su gada wasu.
To kana dai da wakoki da dama da suka yi fice sai ka rera mana guda daga ciki?
Ki sani komai nisan nisa ba zanan barkin ba, bazanna dauki watan ki in ijiye ta daki ba, dan ba da sunan ta na gina wannan sashin ba,
kwado da mukulli na binki kamar baki bude ba, ban ji na kyarar ki ko na daƙiƙa ba, na san soyayyar mu take ba za ku ta goge ba, ke ce aljanna ta duniya
to madalla shi na san yin da waka soyayya yake yi
to
shi ka
kowa da bukin zuciya tai
kowa da sana'a da ta karbe shi
yau kwatanci ne kaji kowa da bukin zuciya
tai to ana ba magana to rukaya muna godiya to Allah ya kara basira
to amin
ya kuma sa a dade ana yin wannan sana'a
to amin sun amin kuma ya bada wato arziki mai amfani a cikin wannan sana'a
amin sun amin
na'am
to sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu shigo da wani bakon to amma yau na sanya na kafin dan daga kana kasa sabili da haka yau labari mai dadi zan baka na kace Fulani yau
eh kake bani dariya da kuma kake muna kazahi kake muna kazahi
ai yau dan saboda sun yi abun kwarai shine ai za ka dadin wannan labarin na sanyi na to wannan abokinka ne Bafulata ne ya tafi asibiti dan shi ba lafiya
to
da ya kai yaron na asibiti na sanyi na sai je ta raba ko sa akai ko kuma ba rashin sa'a ba dai shi baturen asibitin mai likitan Bejin Hausa
to
shikenan sai aka matan ta dube shi tace to ya za su yi ne ko za su nemo tafinta ne yace a ai shi ma ya zauna binni dan turancin da za su yi da likita kuma ai
gaskiya
ta zai gane shikenan ya zauna ya karbi kati
to
da lokacin ya kawo kansa aka kira su ya shiga ganin likita sai da likita ya tambaye shi sai likita yace bai gane abin da likita yace ba sai yace shi kuma ya riga ya kurin cewa ba sa bukatun tafinta
ya cika baki
ya tsince sai ba sa bukatun tafinta to shikenan ya sosa kai sai yace mishi to likita dana Noel
da kyau
no ci no sha
haka
anytime kuka
haka ne
to shikenan ai ya gama
duk bayanin da ake yi
no ci no sha
anytime kuka
to abin da ya kawo sa asibiti kenan ce lokacin abu a yi shi ko
haka ne
to sabili da haka na ga malama Juli ta fara daga mana hannu za mu ja burki nan dan na sanyi da yaje ya ci gaba da
ai bi gani na ko dake gani na haka
dauka bugu
ina da dauka bugu ko dake gani na haka
zai ci gaba da tarere ka
dadi ni kin gaba yo baba gobiri
bazan ma zaka da wani dogon dubi ba ina je ni rabawa zan yi tafi teburi na to na san yana a sha ruwa lafiya da aleri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.